إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شرين دا شدا قوتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا دا دبو دايا فقالي هدو دا أربعين دايا واندي دي دا عشاء بكوي قوتن بكوي ميلادية هاي فراء النبي إيسا مريم شكرة تا دبو بيو دا أشرين نجا حكنيكو طو zan ci gaba da darasi na shida a cikin wannan qasida mai albarka mai suna Ummul Qura fi madhi khairil wara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id al-Musili da ya rubuta akan yabo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka fi sani da Hamziya saboda ko wani baiti yana karewa da Hamza tun daga farkon kasida har zuwa ƙarshe inda littafi ne da ya tattara abubuwa da yawa akwai tarihi sannan akwai sira ta Annabi Muhammad sannan akwai bayani akan darajoji da halaye na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka akwai lugha haka zaka ga muna ta cin karo da wasu kalmomi wanda zamu ga baki ne ba mu saba da su ba inda dama shine babban manufa na karatun wayannan littattafan to duk wani abu da zamu cinta banda wannan wannan kari ne falalace akan abin da muke son mu cimma a kai saboda wajibi ne ga dalibin ilimi ya kasance mai ba da himma kwarai da gaske game da abin da ya shafi larabci musamman ga wanda yake karantarwa domin shi mai karantarwa matsalar da ake samu da an ce kai karantarwa kake to su daliban sai su dauka ai komai ka sani duk wani yayaye da wata tambaya wani ko littafi ma yayi tuntube da shi kawai zai kwaso ya zo ba da shi to shi yasa wajibi ne ga mutum yayi kokari ya kare kansa duk da littafin wasu rayu za mu ga akwai dan wahala wahala ko sai shi yasa ai wasu ke gudun littattafan ko ni dalibi na da yake bani labari muna karatun irin wayannan littattafan da shi sai da na samu tafiya sai je samu wani malami da mun fara dan karani mai darasi ko biyu ne sai na wuce sai je da niyyar ya karasa wanda bai nemi izini na hukum bai nemi shawara ba sai ce wajen malamin sai ce ai wannan littattafa aljannu ne larabci aljannu ne sau da haka ba na mutane na ba shi dai neman arbauna hadith ko umdatul ahkam ko kitabut tauhid ko al-usulus salasa su wa littafan mutane sai ya ce kaga ba haka ba ne sani abba ya kuma yana jin nauyi ya ce to wannan ita ce matsala Allah ya sawaka to yana da kyau musamman mu dai ahli sunna ya kamata a ce ba bar mu baya ba game da alluga da zaka ga in bid'a ne ita suke muna bugun gaba suke muna alfahari da ita kuma wannan gaskiya ne dan sun fi mu kulawa wajen karatu alluga sama ga mu wanda mu zaka ga ma wasu kokarin kyamatar da dalibai suke yi game da wannan wanda in ka ce ba za ka karanta irin littattafai ba to ba ka da madadinsu babu abin da za ka karanta ka goge a larabci babu shi tun da ya kamata ka karanta abin da a ciki na kurakure ka rufe ka wuce gaba dama ba ka karanta na don ka ga kuskure ba ka karanta ne don ka fa'idantu da abin da a ciki ko kuma ai ba wani littafi da za ka karanta tun daga farko har ƙarshe ba ka cimma kuskure ba in ba alƙur'ani ba kowa ya rubuta shi in kai baka gani ba wani ya gani Allah ya buɗa mu wani ya gani saboda haka shawarar da nake ba mu koyaushe ko mu zare don tsaye game da harshen Allah in ka san larabci kowane fanni na ilimi zai saukar a gare ka kowane iri tafsiri ne hadisi ne fiqh ne ko menene haka kuma in ka zo mai rauni a larabci to kowane ilimi zai ma wahala muna fahimta wannan ko ta maganar ka je ka so bariyo bi baka so ka koyi larabci wannan kana bata maka kan lokaci yadda wasu ke yi ko kuma durusul lughatil arabiyya wannan ba abin da zaka gane in dai larabcin kware kake so to ka koba ga kutubul lugha to za mu tashi shafi na 12 ko yake cewa faghadat fihi wa hiya sayyidatun niswati was sayyidatu fihi ima'u فتنزه في ذاته ومعانيه استماعا إن أز منها اجتلاء واملئ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإنشاء كل وصف له ابتدعت به استوت كل وصف له ابتدأت به استو عبى أخبار الفضل منه ابتداء سيد ضحكه التبصم والمشي الهوينا ونومه الإجفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الجناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه عرى الصبر لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء da hawo yau yana magana a kan ƙabilar Khawazin mutanen Hunayn bayan an ribato ganima da bayi daga cikinsu daga ƙarshe dai suka miƙa waya suka musulunta suka nemi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida musu dukiyoyinsu da kuma matansu da yara da aka kama amma annabi sai ya ce su ba zai yi a maida musu gaba ɗaya ba ko dai su zaɓi dukiya ko su zaɓi ‘ya’yansu da matansu suka ce ba za su zaɓi dukiya a kan ‘ya’yansu da matansu ba saboda haka sai manzo Allah ya mayar musu da duk wani mutum ko wata mace ko wani yaro da aka kama a matsayin bawa to daga ciki mun karanta cewa akwai ukhtuhu min ar-rida'a ya uwarsa ta shan nono wadda ake kira ashima'u wadda ita ɗiya ce ga halimatu sa'aliya saboda sun sha nono tare to mun je ringirma ma wadda ya mata ko zamanta ta shigo cikin bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa mata mayafinsa ya karrama ta tare da bautar da take ciki ga kuma kafircin da tare da ita wannan lokaci bata musulunta ba wanda irin abin da annabi ya mata kace amarya ce da aka shirya ta zuwa gidan mijinta saboda ba awa bayi irin wannan tarbo irin wannan girmamawa to labarin ta ne ya dora akai yace fagadat fihi ita shima'u sai ta zamo fihi a cikin wannan mayafi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfida mata wahaya kakkace wahiya ko darura waka wahaya sayyidatun niswati sai ta zamo ita ce shugaba a cikin matan da aka kamo ta tare da su tare da zaman ta ita bawaya su ma matan bayi ne wasu su ma ƴaƴan manyan mutane ne ko matan manyan mutane amma saboda girmamawa da manzo Allah ya bata to sai ta zamo ita ce shugabar waɗannan matan gaba daya wasayyidatu su kuma manya-manyan mata fihi idan an kwatanta matsayinsu da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata imawu su kuma suna kamar matsayin bayi haka suka koma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi musu wannan girmamawa ba su samu irin wannan girmamawa daga gare shi ba kamar yadda yawa ƴa'uwarsa min arba'a ita ce ashimau to duk wannan yana bayani akan kyakkyawan hali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin cikin matan da aka kamo akwai matan manya a ciki akwai ƴaƴan manya a ciki kuma duk wannan shugabanci nasu da wannan daukaka ta su idan an kwatanta ta da irin abin da aka yi mai shima'u to su sai dai ka sifanta su da cewa kamar bayi ne ima'u jam'u ama al'amatu ita ce bawaya fatanazzah fi zatihi wa ma'ani to kai mai karatu ko mai saurare fatanazzah ka ji yadda kanka dadi ka ji yadda kanka dadi an shafi mafulun bi ai fatanazzah nafsaka ka ji yadda rayuwarka dadi tanazzah fi'lu amrin mabniyun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi yajuban taqdiruhu anta ayyuhal mustami' wa ayyuhal qari wa fa'iluhu minene wa mafa'ul minene maf'ulun insa bihi ma'zufun taqdiruhu nafsaka ay matti nafsaka da abinda za a ambata ka ji yadda rayuwarka dadi fi zatihi akan fi zatihi akan zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana akan sifofin annabi na halitta irin kyawun da Allah ya bashi na jiki kyawun idanu kyawun hanci kyawun kuma su da sauransu wa ma'ani da kuma sifofin sa na ma'ana dama akwai as-sifatul ma'nawiyya al-khuluqiyya ko al-khuluqiyya sannan akwai as-sifatuhu al-khalqiyya al-hissiyya akwai sifofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda su na ma'ana ne in dai an faɗe su zaka ji akwai su amma ba zaka iya ganin su da idanu kamar irin su hakuri gaskiya amana da afuwa da makamantansu wannan ana kiran su الصفات المعنوية الخلقية والخلقية أما الصفات الظاهرة سوني الصفات الخلقية صفو فينا حالتا تو إذا أنا كرنتاس دوك بانغلورن قدابي كجيب دكان كدادي استماعا وجن صورارنسو دكبي كرنتاس سو صفو فين يتشي إن إذا انهر اجتلاو bayyana su a gare ka azzamin haya buwa ya gare ka baka samu ka gansu a bayyane ba sifofin na manzon Allah ba su bayyanu gare ka ba saboda baka yi rayuwa tare da shi to idan hakan ya buwa ya gare ka to sai kai wannan in ka ji mutum ya ce zai karanta sirrin manzon Allah sai ka saurara in kaji mutum ya ce zai yi maka bayani akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ka ba da kunnin ka ka saurara daga wannan suka ce kenan sauraren sira ko karanta halayen annabi sallallahu alaihi wasallama yana jiyar da rayuwa dai yana jiyar da kuma wannan gaskiya ne ya da kiwa ce dalibi yana karanta littafin sira irin su siratul nabawiyya kai ibnu hisham da aka rubuta haka siratul nabawiyya da ibnu kasir wanda aka ciro daga babban littafin sa al-bidayatu wan nihaya sauran littattafai da aka rubuta na tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma masu bayani akan mu'jizat na annabi irin su ad-dalailun nubuwa ad-dalailun nubuwa na al-imam al-bayhaqi irin su kitab ash-shifa na al-qadi iyad ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam sai da yake dalibin ilimi yana koma zuwa ga wa'innan litattafan yana karanta halayen manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa za ta yi dadi zai ji nishadi kuma za a karfafa za su karfafa da shi dama an ce al-ijla shine al-izhar a bayyana abu a fili domin mu kaga ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ba mu ganshi ba ya za a yi mu saurari ko kuma mu ji yadda rayuwar mu dadi ta hanyar sanin zubabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ta hanyar saurari ko ta hanyar ka je ka karanta to daga wannan su sufaye suka ce wannan baiti yana nuni akan halaccin maulid sha biyu ga watan Rabiul Awwal sai a tsara mutane a dinga karantar da su sira annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi hujja da wannan yana cikin dalilansu da suke kafa dalili da shi cewa ga abin da shi al-Busiri ya faɗa to sun manta da cewa ita karanta sira ko sauraren sira baya buƙatar sai an tare jama'a ko littafin sira kace ka bude gaban malami yana karantawa ai kai ne ya wadatar to amma a tara da siga cewa yana da wata falala siga cewa yana da wata ibada shine malami suka ce babu a tara inda suka bashi kariya irin su Jalaluddin Suyuti suka ce bidai a ce mai kyau abu ne wanda aka kirkiro amma yana da kyau ya kamata a yi to kaga a musulunci kuma babu bidai mai kyau wannan shine abinda annabi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbata kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ci yana cikin abinda Ibrahim Iyas ya rubuta cikin wani littafi nashi tafsiratul anami fi anna al-ilma huwa al-imam wani littafi ya rubuta akan bayanin falalar ilimi da darajar sa da falalarsa to da karshe a zamanin sa sai da yana da rai akwai wasu yan dariku wa'anda ba dariƙa ɗaya suke ba sai suka dinga suka sa akan makarantu da yake ginawa irin ƙasar Senegal da sauran ƙasashe yana cikin abin da ya raya a zamanin sa da kuma buɗa majalis na tafsiri sai suka dinga suka ta cewa yazo da bid'a ai zamanin annabi babu makarantar tafsiri zamanin annabi babu makarantar hadda Qur'ani babu kaza babu kaza babu kaza sai zo yi musu raddi a ƙarshen littafin ya ce khatimatun sai khatima sai kawo bayanai da wani malami kuma ya tabbatar da shi cewa gina makaranta da ainihin sauran abubuwa da kuka ambata ba bid'a bane ba bid'a bane domin dama akwai makaranta zamanin annabi gini kawai akai gini kuma buƙata ce a babu a wancan lokaci saboda malamin ɗaya ne shine annabi Muhammad amma bayan wucewarsa ai sahabbai sun gina sun dinga kafa makarantu a gidajensu suna karanta ba an samu makaranta a Makka an samu makaranta a Madina a Kufa a Basra a Sham duka a Misra an samu makarantu a zamanin Sayyidina Umar zamanin Sayyidina Usman zamanin Sayyidina Ali sauran sahabbai to sai ka wannan hadisi yace annabi ya ce kullu bid'atin dalala yace saboda haka hadisin huwa ala itlaqi yana na akan itlaqin sababu wata bid'a da zaka wari yace banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza to su mabiyan sa suka karanta wannan sai suka yi aiki da shi suka yi watsi da shi saboda dama ba suna bin malami ne inda ya daidai suna tare da shi inda ya kuskure ba sa tare da shi shine matsalar bid'a Allah ya kyauta wamla'is sam'a ka cika jinka mimma hasina daga sauraren halaye mafi kyau na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yumliha alayka da yake karanta su gare ka al-insha'u rera baitoci da za a yi a cikin wannan kasida wal insha'u da kuma ababin da za a kirkiro za a kaga na tsari wanda ba ko ne littafi za ka same shi ba na mai an ce al-insha shine al-ikhtira ikhtira'u shay da kirkiro ya an ce shi kuma al-insha shine anazzama waqi anazzama kasida ko alfiya ko wasu baitoci to shine yake baka labari ka cika kunnuwanka da sauraron ababe mafi kyawu da za a yi maka imla'i din su za a yi maka shiftar su za a yi maka dictation ana faɗa kana saving da kwakwalwarka ana faɗa kana saving annabi na da sifa kaza annabi na da kaza annabi na da kaza annabi na kai ta haddace su saboda in ka je wajen wa'azi ka karantar da mutane wane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan yana daga cikin abin da masu da'awa suke takaitawa sai aka bar mai imbiriya sun fi mu bayanin halayen annabi wajen karantarwa da wajen da'awa wannan mu ya kamata mu yi wa ɗabi'u da na halitta da na abin nan al-akhlaqul muktasaba duk ya kamata a ce mun dage wajen karantar da yara su da kuma da'awa su matsalar suka samu sai su yi ta shigowa da wasu abubuwa waɗanda ba su tabbata ba sa tacewa da ba su ilimin su ba tatacce ba ne yawwa yayaye ne kawai da abu mai kyau da mara kyau duka dai a yi ta tahiya saboda haka yana da kyau wannan janibin mu ma mu misali zaka ga malami ya ce zai lacce akan sira annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ka ga in yazo bai nutsawa wajen bayani akan dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ko mutum zaka so shi ne saboda wasu halaye na shi da suka birge ka to bale ga littattafai da dama an rubuta akan haka kullu wasfin dukkanin wata sifa ta man lahu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibtada'at bihi da zaka fara bincike ko bayani akan ma'anarta yanzu mun faɗa cewa annabi yana da sifofi da yawa ko daga cikin su akwai gaskiya akwai amana to da zaka dau sifa kwaya ɗaya ta annabi a matsayin ita ce farkon abin da zaka fara da shi sai kai sama to da ka sha mamaki shine yace ibtida'u can na ƙarshe ibtida'u to wannan farawat da kai yi da ita istawaba akhbar al-fadl da za ta game duk wani labari da falalala sifa kwaya ɗaya kawai ba ma sai ka dauki sauran sifofin ba in ka zo za ka yi magana kan amanar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu gaskiya ma za ta shiga tsoron Allah ma zai shiga hakuri ma zai shiga duk wani abu na falala wannan sifa kwaya ɗaya din da ka fara da ita to duk za ta game maka waɗannan labaruka na falala ba ma sai ka jero kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi mu yanzu kana samun mutum yana da amana bai da gaskiya ana samun mutum na da gaskiya bai da amana to shi annabi ba haka bane sifa ta kwaya daya ta ishe ka ita kadai in za ka yi shekaru kana wa mutane lacce akan ta kana bayani akan ma'anoninta da ababin da ta kunsa to duk wata falala a duniya zaka ga ta gami ta sannan sayyidun annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne dashkuhu dariyarsa at-tabassum burmushi dama akwai ad-dahiku akwai at-tabassum akwai al-qahqahat nau'i uku ne ya ce abahifu shine suka ce in bisatul wajhi ma'a zuhuri sautin khafi ma'a zuhuril asnani shine dariya shake kira abahifu shine a ga fuska ta saki sannan a ji sauti karami yana dan fitowa sannan hakora su fito waje to wannan ana kiransa abahifu shi kuma alqahqahatu bambancin shi da abahifu shine zuhurus saut ta yadda na kusa ma na ji na nesa ma na ji ma'an bisatil wajhi wa zuhuril asnan ga fuska ta saki sannan ga hakora waje sannan ga babban sauti to shi ake kira alqahqahatu shike roshe sallah ko wanda limama Abu Hanifa yace hadda Allah ma ta walwali in kai qahqahqahqah aba tabassum shi la ya kharuji minhu sawt shi ba a samu sauti aw inbisatul wajhi ma zuhuri asna zaka ga fuskar mutun ta sake wani lokacin hakora waje amma ba zaka ji sauti ba to wannan shi ake kira at-tabassum shi manzo Allah yake wa'ancan nau'ukan guda biyu duk manzo Allah baya yi su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal mashi tahiyar manzon Allah al huwaina a hankali a hankali anatsa yake yin ta tasgiri ne na al haun an wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al ardi hauna to hauna din shine aka yi tasgiri sai aka ce huwain tasgiri ma'ana a hankali a hankali anatsa a nitsi manzo Allah yake tafiya baya tafiya kamar kamar tarikita a nitsi yake tafiya shi walau baccin annabi sallallahu alaihi wasallama al-igfa'u gangadi ne kawai ma'ana kwana annabi bai da sufi sosai irin dan gangadawa ake wanda abu kadan zai iya tare shi ba wanda zai zo ya kwanta ya ta kira ai kiran sallah ai kaza ya ki tashi ai ta bugu wani ma sai an hada da bugu bai tashi wani kai sai an zuba mai ruwa wani ma ko ruwa an ka zuba bai tashi to annabi baya irin wannan bacci baccin manzo Allah dan gangadawa eh gangade sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nasimu iskan asuba bai zama ba siwa hulqi face dabi'unsa face wani kamar face kamar dabi'unsa ne kamar halayensa ne idan aka yi asuba akwai wani iska da ke bugawa shi ake kira annasim mai dan taushi kuma mai dadi to shi wannan iskan sifar sabata zama face kamar irin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana halayen manzon Allah taushi gare su kuma dadi gare su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan walal walal rawdatu aljannau haka nan fadama wadda take mai ado ar-rawda shine fadama dausayi fadama mai ado aljannau wadda take mai ado ma'ana mai ciyawa a cikin ta ta san gona in aka yi shuka shukar ta fito ta fito ko yawa ana ganin yabanya da sauransu ya fi a ce kawai an cire abincin fili ne zalla to gona ko fadama mai ado ba ta zama ba gairu muhayyar ba ce kamar fuskarsa kamar matsayin fuskarsa a ɓangaren kyau inda za ka kwatanta fuskar kyawun fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka yake da kasan kyawun fadama wadda shinkafa ta fito iska na ɗan kaɗa ta haka tana baka sha tana wani kyalli tana wani canza launi to shi ne haka shi ne al-muhayya ya an ce al-muhayya al-wajhul munir fuska mai kyalkyali fuska mai kyalkyali mai haske shi ake kira al-muhayya mun san al-wajhu shi mun ga sani ko to al-wajhu kawai fuska amma an ce al-muhayya bara nufin fuska kuma da take cike da haske da kyalli ba kowace fuska ake sifantawa da cewa muhayya bace ma'ana ne yana kokarin ya kwatanta wannan shekhi kara at-tashbihul maqlub an gani madadin ya kamanta iska asuba da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kamanta shi iska asuba da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanya al-mushabbahu ya koma al-mushabbahu bi an gani yawa muna da al-mushabbahu muna da al-mushabbahu bihi to al-mushabbahu bihi anan shine halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mushabbahu shine an-nasim haka wajen fuskarsa fuskarsa al-muhayya ita ce al-mushabbahu bihi ar-rawdatul ghanna ita ce al-mushabbahu to akasa wannan tsari al-mushabbahu bihi kamar da shi al-mushabba shi ake kira at-tashbihu al-maqlub kamar fadin Allah ta'ala walaysa adh-dhakaru kal-unsa asalin larabcin walaysa al-unsa kadh-dhakar walaysa al-unsa kadh-dhakar domin al-unsa al-mushabbahu adh-dhakar shine al-mushabbahu bihi amma sai aka maida shi a madadin al-mushabbahu sai aka ce walaysa adh-dhakaru kal-unsa afanaja'alu al-muslimina wa asluhu afanaja'alu al-mujrimina kal-muslimin to ana karanta ana kiran shi at-tashbihu wannan babin balaga ne bari mu aje shi gehe yana nan da yawa a Qur'ani wato in ka san ulumul lugha to zaka ga kowa jin dadi a Qur'ani zaka ji Qur'anin kaman ma yanzu ake saukar da shi saboda zai ƙara fito maka da ma'anoni na al-Qur'ani to wannan shine yace mun fahimci ma'anar baitin ko saboda haka man nasimu iska asuba bai zama ba sai wa khulqihi face kamar halayen sani haka walar rawdatul ganna haka nan fadama mai ado bata zama ba gairu muhayyahu face kamar matsayin fuskar sace mai haske rahmatun manzon Allah shi rahama ne sallallahu alaihi wasallam kuma kullu dukkanin sa duk wata halitta sai ka samu akwai wani bangare ne sharri tare da shi koda alkhairin shi yafi yawa to zaka samu kuma akwai wani bangare wata illa wata cutarwa ko to banda manzon Allah shi gaba ɗayan sa rahama ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin to gaba ɗayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne kullu galitu kuma wa hazmun annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hankali ne gaba ɗayan sa shi manzon Allah gaba ɗayan al'amuran sa hankali ne ba hauka cikin lamarin manzon Allah sabanin sauran halitu za ga mutum komai kare hankalin sa wata rana in yayi wani abu sai kaman ma hauka ce ko to annabi ba ke yake ba wa azmun kuma annabi gaba ɗayan sa ƙarfi ne ta fuskar niyya al-quwwatu fi an-niyya niyya ne ƙarfi shi ake kira al-azm shi yasa aka kira manzani da ulul azmi ma'abuta ƙarfi wajen niyya niyyar su ba ta da rauni za ka ga wani yana karatu amma niyyar sa wajen karatun nan da ife ya ji da dan wani abu ya gito sai ka ga ya jiha da karatu to wannan baya da azama baya da azama ko yawa ko kuma in ya ji abubuwa sun cije sun daure sai ya rufe sai ya ce wa ya bari to kaga wannan baya da azama manzanni ba haka suke ba to annabi gaba ɗayan sa hankali ne wa azmun sannan kuma ƙarfi ne na niyya ma'ana duk abin da manzon Allah zai yi na alkhairi to sai ka same shi lahu quwwatun fi niyya yana da ƙarfi wajen fuskantar wannan abin wa qarun kuma gaba ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam nutsuwa ce komai na annabi a nutse yake shi annabi bai da rigima yana bai abubuwa yadda ya kamata wa ismatun da kuma kariya tunda Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas annabi ma'sumi ne sallallahu alaihi wasallam wa haya'u kuma manzon Allah shi karan kansa kunya dukkan sa ana kiran sa ainihin at-tashbihul mu'akkad haka ake kiransa duk wannan tashbihi ai huwa ka rahmatin kullihi huwa ka hazmin huwa ka azmin huwa ka waqari ka ismatin ka haya to sai aka shafi alatu tashbih da wajhu shabai shi yasa aka kira tashbihin at-tashbihu al-mu'akkad wannan yana nan da yawa a Qur'ani ba sai mun ba da misali mutun da ba tafsiri muka yi ba to wannan mubalaga ce kama a ce zaidun judun zaida ai shi kyauta ne gaba ne zai aliyun asr ali zaki ne madada aliyu kal asr zaidun kajudi sai aka shafi la tahullu al ba'sa'u minhu ura sabri al ba'sa'u wahalhalu ko kuma cuta mai tsanani ita ce al ba'sa la tahullu bata walwalewa minhu gare shi ura sabri yagiyoyin hakuri da yake daure da su adi yadda cuta ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallama to cuta bata kai matakin tarosa masa hakuri ba duk fitina ko jarrabawa da manzon Allah ya shiga ciki to sai ka samu yana da hakuri akai labanin sauran halittu wani sai kaje ya ce hakuri na ba ya kai ƙarshe ya kare an kai ne bango habawa ne ya hakuri hakurin ya kare ai hakuri ba abinci bane in ma abinci ne to yau na cai to annabi ba haka yake komai girman cuta sallallahu alaihi wasallama to cutan nan ba za ta warware masa ya gwai na hakuri ba sai sifanta hakuri kamar wasu yagiyoyi ne da mutum yake daure kansa da su ya ce urajam urwati ya ce al'urwa shine yagiya gani al'ura kuma jam'i ne wala tastakhiffu sarra'u haka kuma ni'ima mai dadi wala tastakhiffu ba za ta girgiza shi ba ba za ta karkatar da shi daga abin da Allah yake so ba ba za ta girgiza shi ba ka san wani ko da dalibi ne da ya samu yan kuɗi sai kaga ya yi jiwa da karatu ko ya yi ta mutum yan uwansa dalibai yana ganin malaminsa ba kawai da shi annabi ba ka yake ba sallallahu alaihi duk ni'imar da ya samu wala tastakhiffu ba za ta girgiza shi ba to haka yake ba ta mu ba mazan ko kaga duk wanda ana karantar da mu ne dabi'u da halaye na annabi kuma masu kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka ba ta girgiza shi to haka ya kamata shi da cuta da ni'ima duk matsayi ɗaya suke ba za ka iya gane cewa yana cikin yanayi kaza ba nafsuhu rayuwarsa karumat ta girmama fama ya khatar su ya ce fama ya khatar su wani abu mai muni baya gittawa baya karsuwa alaƙalbihi a kan zuciyarsa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa duk abinda ba alkhairi ba ta karsa shi baya bijiro mai a zuciya sabanin sauran mutane haka dai kana zaune lafiya lu sai ka je dai sai ka ta kama wani abu mara kyau wanda da za ka yi aiki da shi watakila za ka halaka haka wal fahsha'u haka ma al fahsha ba ta bujurowa ga ainihin zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce al khat al abun nan khabara bi shay shine abin da ya bujuro ma ba tare da zabin kanka ba abinda zai zo ba girish ko ba kai ka jayo shi ba azumat ni'matul ilahi alaihi ni'mar Allah ta girmama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomin da Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun girma mana sun yawaita wa kana fadlullahi alayka azima Allah da kansa ya fara wannan shi aya ce ta alqur'ani ma'anar ta ce an ka kawo sai ce fal uzama manya-manyan mutane kamar ka ce annabawa da manzanni ya ce istaqallat to suna karanta li zikirihi duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne saboda an bace babba duk wani annabi da zaka ambata to ana ambata annabi sai kaga wancan annabin ya koma karami duk yawan annabawa ne li zikiri saboda ambatan sa sallallahu alaihi to kaga min babu a wala wanda ma shi ba babba bane to har a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya wai kana shawara da zuciyarka in yi ko kar in yi to kaga akwai matsala jahilat qaumuhu alaihi mutanansa sun yi aikin jahilci a kansa kamar yadda muka karanta a baya irin cutarwar da aka yi ta masa mutanen Ta'if ga abin da suka yi su Abu Jahal ga abin da suka yi ko su wane ne mutum biyar dinnan kafirai duk ga abin da suka yi duka mun karanta haka duk wannan aiki ne na jahilci na wauta yace amma fa agaba sai annabi ya kaura kai bai dauki matakin ramawa ba labanin saura annabawa nabi Musa zaka ga muna addu'a yi wa Fir'aun Allah ya halaka shi da jama'arsa da abinda suka mallaka na dukiya annabi Nuhu shi ce wai ma duniya gaba ɗaya ma a ta da ita kowa abin nan shi rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diya to amma manzo Allah bai yi haka to kaga akwai bambanci ko babu shi annabi bai taba ku duba abin da aka yi masa a Ta'if lokacin da ya je da'awa sai suka sa yan daba shi da nan gari cewa su bari sai ya so mai ta gari su bi shi da duwatsu suka yi ta jifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har suka fasa mai kai jini ya cika takalminsa mala'ika ya zo ya ce to Allah ya aiko ni cewa ana baka zabi ka faɗi abin da kake so a yi da su akwai mala'ikan iska akwai mala'ikan duwatsu akwai waye duk yadda kake so a yi da Ta'if gaba ɗaya in ma sun haka ma a juye ta a yi yadda aka yi ma mutanen annabi Lut to ka ba da dama ya ce a kyalis saboda ba su sani ba ne da sun sani ba za su yi haka kuma akwai yiwuwa a haifi mutanen kirki a cikinsu kuma haka ne mutane ga Abdullahi dan Mas'ud dan Ta'if ne ku duba yana cikin mutum hudu da manzo Allah ya ce a karbi Qur'ani daga gare su malamai ne to inda an juye su ha tashi mai dawa ko da yushe ya kamata ya zan ya koyi saboda dama manufar ka hidayatun nas Allah ya kyauta wa akhul ilmi dama ma abuci hakuri aho ana nufin sahib ma abuci hakuri da abuhu abinda addabi'arsa abinda al'adarsa ka da abi ali fir'aun al-igdau shine an cutar da shi ya kaura kai ma abuci hakuri ba kuma haka ne duk wanda amma abuci hakuri zaka ga an cutar da shi ne kauda kai yake har mutane na ganin ma wannan wawa ne bai san mai ciwon kansa ba wane ne kaza ka asali da igizo shi ne rufe ido to idan aka yi maka abu ka kauda kai ana amfani da wannan wasi'al alamina ilman wa hilma manzo Allah ya wuce duniya gaba ɗaya ta fuskar ilimi yana magana ilimi to annabi saman kowa yake sallallahu alaihi fa a taba wani mutum mai ilimi kamar manzon Allah ba wa hilman kuma manzon Allah ya wuce duniya al'alamina anan kullu man si wallah kowa ya shiga sallallahu alaihi dama malamai sabanin da suke da shi da mala'ika jibril wane ne yake wani ilimi a san malamai yan kwakwale ba haka ba wasu ce mala'ika jibril ya yi annabi ilimi saboda fada Allah ta'ala allamahu to kaga an ce allamahu kenan waye malamin sa jibril to sun yi hujja da wannan aya kamar su az-zamkhashari jarullahi az-zamkhashari da sauransu wasu kuma sun ce a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi ilimi saboda ya fada da kansa yake ga ya wasu habbe cewa ana a'lamukum billah wa akhshakum bi fi riwaya wa taqakum bi ni nafi ku ilimi game da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce annan da sahabbai ke magana amma kuma ya shafi kowa ya shafi hatta wato shi mala'ika jibril suka ce kuma banda haka sanda aka yi mai iraji da shi aya yayi magana da ubangiji Allah ya ga ya bashi wani ilimi wanda shi jibril bai san da shi ba shi kuma jibril duk abinda za a gaya masa ana gaya masa ne sanan ma annabi Muhammad in ya sanan ma annabi Muhammad kenan da shi da annabi Muhammad a wannan sun zan mataki daya sannan ga wahayi da ake mishi biduni wasiqa wani lokaci Allah ya sanar da shi wasu abubuwa da sauransu saboda haka suka ce ya annabi Muhammad huwa a'lam bilada kuma wannan shine gaskiya fahawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama baharun tekuni tekuni sallallahu alaihi wasallama wajen komai ilimi hakuri gaskiya amana wajen komai annabi kamar tekuni yace al a'ba'u al amru masu nauyi ko ka ce wa halhalu lam tu'i bas taba gajiyar da manzon Allah manzon Allah bai taba cewa ya gaji ba sallallahu alaihi wa sallam aga wannan ayi babbadi mustaqillun dunyaka duniyar ka ba komai bace kaskantacciya ce mustaqillun dunyaka duniyar ka ba komai bace ma'ana kaskantacciya ce ayyun sabal insaku minha ilai da har wai za a jingina kame duniyar ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi yana da wani abu na duniya ya kame bai ba kowa ba to annabi matsayin duniya bai kai haka wurin sa ba ta san mafi yawancin mutane suna kin ba da kyauta ne saboda san abin ko shi annabi ba haka yake ba babu wani abu da manzon Allah ya taba rikewa kamar yadda ya faɗa a hadisi duk abin da manzo Allah ya samu to in haka ga ya aje ɗayan biyu ne ko dai abincin sa ko kuma wani bashi da ake tunanin a biya amma irin ɗaya aje kuɗi da suna ajiya to manzo Allah baya wannan sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya samu daukowa yake ya rabe wa mutane to shi ne duniya kaskantacciya ce akan za a jingina masa riki wata nema ta duniya din wal ida haka kuma duniya ba komai bace kaskantacciya ce a jingina ma manzon Allah cewa wai duniya ta bashi wani abu a ce ya duniya ta bashi wata ni'ima ko kaza da kaza don da abu ya shigo yanzu yana kyauta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan duka yana bayani ne akan kauda kai zuhudun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine daukar duniya ba komai ba daukar duniya ba komai ba yana cikin abinda annabi ya sifantu da shi ba wai bai da bane annabi yana da amma ajewa abu ne annabi ba talaka bane yadda wasu ke fahimta mawadaci ne wadata ta zuciya sannan duk abinda ya samu bambanci ne da masu kuɗi su masu kuɗi tarawa suke yi shi kuma annabi ya samu rabewa yake sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ba za ka jingina masa cewa yana rike da wadar duniya ba kuma ba za ka jingina masa cewa duniya na bashi kaza da kaza da kaza ba shamsu fadlin manzon Allah shine rana wajen falala ta haqqaqa dhanni fihi kuma zato ya tabbata fihi game da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annahu shams cewa shi rana ce kamar rana ce rif'atan wajen daukaka waddiya da kuma waddiya da haske sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa fa iza ma duha duk lokacin da hantsi ya bayyana rana hantsin rana daga duha ne duk lokacin da hantsi ya bayyana to nuru haskin annabi sallallahu alaihi wasallama mahazzilla sai ya goge inuwarsa yana magana akan wasu asar da aka ruwaito cewa annabi bai da inuwa kamar yanzu ga rana zaka ga kowace irin halitta in ta fita ga rana zaka ga ino ta bayyana to suka ce shi annabi bai ino a dalili kuma haske dai shi annabi shi ya goge wannan inuwa din shi yasa inuwar ba za ta tabbata ba illa wa'annan manzanni ba su tabbata ba akwai kusan ababe guda 10 da suke ambata kamar annabi ba a ganin sawun sa ko yana tafiya yana ganin daga bansa da bayan sa dai duk wannan abubuwa dai la asala la eh babu wani nassi sahihi da yayi mi ya tabbatar da su shi annabi bai faɗi haka ba kuma ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai da ingantaccen isnadi cewa ya faɗi haka ba to cewa hasken sa yana goge inuwa wannan akwai rauni sosai kware da gaske yace alhali wa qad wannan wawul halici haqiqa adhahau hasken hantsi asbata zilala ya tabbatar da sauran inuwoyi amma ita inuwar annabi ita kai ce ba bai iya tabbatarwa ba wato kamar yana son ya ce hasken annabi ya ga hasken rana kafi hasken hantsi to wanda dai akwai ruwayi da suke kawowa wa'annan basu ainihin tabbata ba فكأن الغمامة كما كاتشي جرغيجي منكرن تاتشي وجرغيجي يكن مثل إنوا كو وانن ياها رسول وسيكي يابا رو كانا أنبتا كانا إكوشي دا أنبتا إن يتفي زاقرانا يسانان تجرغيجي الله يكن تلوبس جرغيجي دنجي مثل إنوا حكا لوكو سنجي يتفي شام حكا يابا رو تاريدا ميسارا to abin ban mamaki ita wannan inuwar ko kana kusa ga annabi bata shahe ka ba ko ka zo dab da annabi to wannan girgijin har yanzu ga rana yayi wannan girgijin annabi da yake wa yau sallallahu alaihi wasallam an gane wannan yayi to shine zai magana akai to kamar annabi ga girgiji ya yi masa inuwa sannan ga sauran jama'a tare da su su kuma ba su da inuwa to shine yace fa ka annal gamamata kamar girgije istauda'atku ta bashi ajiyar man mutanen nan da attare da shi wadanda addufa'u masu neman inuwa jam'u dafi ya an ce dafi shine mai neman ya dan sanyaye jikinsa saboda zafi ke dake tare da shi to masu neman su sha inuwa azallat da suke kokarin su shiga inuwa minzilihi daga inuwar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato abin da yake sai yace da girgijin yazo yayi mashi annabi sallallahu alaihi wasallam a inuwa wanda kuma inuwa bata shafi sauran jama'a da aka tare da shi ba to shi girgijin sai ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ajiya a matsayin ajiya cewa to shi annabi ya sa su cikin tashi inuwa baka aka ruwaito shi inuwa ta inuwa girgije a gani ita a tashi inuwa sallallahu alaihi wasallam sannan tashi inuwa kuma wadda ba ta bayyana akwai ta amma bayyana na abba ta yi ita kuma ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa sauran jama'a da ke tare da shi tunda shi girgijin bai isa yawa sauran mutane wannan inuwar ba saboda haka ya bada ajiya kamar ya bada ajiyar su ne a karkashin inuwar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abinda yake son ya fada yace khafiyat indahul fada'il duw wa tafalala ta boya indahu in anka ambaci falalan manzon Allah duk wani mai falala da ambaci falala dai to ana ambatar falalan manzon Allah sai kaga ya dushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanjabatil ahwa haka soyayyen zukata ya bayyana bihi a dalilin manzon Allah an uqulina daga hankulan ta fuska ya zo mana da shirye ya zo mana da alqur'ani da ba haka ba kowa na nan bisa ga ra'ayinsa wani ya bauta ma itaciya wani ya bauta ma dabba wani ya bauta ma kansa ma wani ya bauta ma waye da sauransu amma a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan son zuciya sai yayi
Sai tuga tambaya alil alin nujumi tajallin shin yanzu taurari akwai wani haske da yake bayyana gare su na asubi tare da bayyana hasken asuba zai yi a ce ga asuba ta gari ya waye sannan a ce ga wani haske na taurari ai ba zai yi ba to in ana magana annabi sallallahu alaihi wasallama wane wani mutum ai annabi hasken sa ya shafe kowa sannan alil zalami baqa'u ma'a shamsi yanzu akwai sauran duhu da yake wanzuwa ma'a shamsi tare da bayyana rana a ce ga rana sama kuma ga sauran duhu ka taba gani to haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dawa to haka mutane ke daukar annabi da abin da san ka dauka annabi yafi kowa kuma komai nashi yafi na kowa to da abin da san amma karantawa ake yi ba a dabbatawa to wannan duk yana cikin ma'anar aiki ko magana duk sanda aka ce maka aiki annabi to karka tsaya kana tunanin wani abu ko aikin wani ko son zuciyar wani ko batawar wani ko ra'ayin wani haka an ce maka aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kaki ga abubuwa a fili to ta kowace fuska yana ana maganar manzon Allah ya goge kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'jizul qawli annabi sallallahu alaihi wasallama mai fasahar zance ne shine ma'anar mu'jiz an annabi mai fasahar zance ne duk sanda zai yi magana zaka kowa ya fahimta Allah ne ya bashi wannan wal fi'ali da aiki karimul khalqi annabi sallallahu alaihi wasallama mai karamci ne ga halittu kyauta shi kadai ake samu yayi kyauta da dabba 100 akwai a 100 manzo Allah ya ba wani bakawi kai ka taba ganin wannan kyauta ko labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam wal khulqi haka annabi sallallahu alaihi wasallama mai karamci ne wajen dabi'u baka mu'amala da annabi kaji ka kosa ko kaga wani abu da bai ma dadi ba muqsitun manzo Allah mai adalci ne baya zalunci she duk wanda yace zai bi manzo Allah to ga sifofi ana ta karanta ko mai ita'u manzo Allah ne yawan kyauta ne ba marwaci bane ba marwaci bane sallallahu alaihi wasallam wannan mu siga ce ta mubalaga la taqif khalqan karka kwatanta wani halitta bin nabi sallallahu alaihi wasallama da annabi muhammad fil fadli wa jamalala in ana maganar manzon Allah ko balalan manzon Allah to karfa kwatanta wani halitta shi sai ce khalqat dai ya shafi mutane ya shafi mala'iku ya shafi aljanni ya shafi dabbobi da tsuntsaye babu wani da za a ce wai za a gwada shi da ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ayyukansa haka maganganunsa kaifa huwa al-bahr manzon Allah teku ne wajen komai wal anamu idaw su kuma sauran mutane da kasan tabki dan karamin tabki to kaga ana magana gulbi ina magana tabki guda ne ba guda bane akwai bambanci mai yawa a ce teku kaza zaka zo kana kokarin daidaita matsayin sa da tabki to haka annabi sallallahu alaihi sallama yake yace kullu fadlin dukkanin wata falala fil alamin da ta bayyana ga duniya ga halittu fa min fadlin nabiyyi to daga falalan manzon Allah ne al fudala'u masu falala ista'ara suka aro wannan falala asali ba ta su bace sun aro ta annabi ce ma'ana duk abin da zaka yi na falala yanzu to na annabi ne ka ara annabi ya gabace ka sallallahu alaihi wasallam duk kyautar da zaka yi ba zaka iya yin wanda manzon Allah ya yi kuma duk wani abu da zaka yi ne kai manzon Allah ya yi haye da dubu irin sa kai kwaikwayo kawai kake kana arowa ne aro kake daga annabi sallallahu alaihi wasallam shukka an sadri an tsaga kirjinsa
wa shaqqa lahu al-badr. To da aka zo musanya masa sai aka tsage masa wata. Eh saboda mu'jiza ga yanayin gare shi. Eh lokacin da aka bude kirjinsa kamar yadda mun karanta a baya. To da ana son a saka mishi to sai aka zo kuma wata watan nan da kake gani sai aka raba mai shi biyu aka raba mai shi shine wa shaqqal qamar wata ya rabu biyu wa min shart kulli shartin jazaa'u kuma sharadin ko ne sharadi shine a samu sakamako a samu jawab a samu amsa saboda haka sharadi na farko shine tsaga zuciyarsa ma'anar tsaga zuciyarsa alama ce ta nuna cewa akwai abin da za a yi masa nan gaba wanda yake kama da irin wannan to da aka zo sai aka tsage masa wata wanda shine zaka yi mukaranan sa da tsaga ainihin kirjinsa saboda haka tsagar wata shine amsa ga ainihin tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama warama bil hasa manzo Allah ya jifi kafirai a yakin Badar da tsakkuwa bil hasa da tsakkuwa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifi kafirai fa aqsa da jayshan sai yin nufi halakar da su wayannan rundunoni na kafirai wasu suka halaka wannan tsakkuwar da ta shiga cikin idanunsu suka makanci aka bi su aka yi ta kashi kada kashi adadi mai yawa a cikin su wannan ita ma mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mal asa wane sanda ta annabi Musa inda hu agun annabi sallallahu alaihi wasallam in za a kamanta tasirin wayancan tsakon kwanin da manzon Allah ya diba to ai tasirin da suka yi ya wuce na sandar annabi Musa da Allah ya bada labari fa alqa asa lokacin da ya jefa sanda din nan tashi fa iza hiya hayya sai ga ya tako ba wuce je ta bude baki ta zuro wajen Fir'auna tana batun haɗe shi to dai ga wannan sai ce sai iri ne eh ma'ana tasirin sandar to bai kai tasirin wayancan tsakon kwanin da suka auku ga kafirai a yakin Badar ba ko kusa wamal ilqau sannan jifar annabi Musa da yake da sandarsa bai kai tasirin jifar tsakon kwanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nawa wannan tsakon kwanin dana ne Musa da ya jefa sanda ba wanda ya mutu ba ce Fir'auna ya mutu ba ko wani lashi ko wani ya kamu da rashin lafiya malaman tarihi yake ambata cewa wai zawo ya kama shi a wurin saboda tsoro haka malaman tarihi yake ambata to amma cutar da su kafiran suka samu a yakin Badar a fili take wanda shi ne dalilin kisa da aka yi musu aka kashe su nan da yana son a nuna maka abin ba ɗaya bane akwai bambanci wada alil anami manzo Allah ya kira mutanen duniya ya yi musu addu'a Allah kuma ya karbi addu'arsu wada lil anami ya yi addu'a lil anami ga mutane na zamaninsa iz a lokacin da dahamat hum sanatun shahaba'u shekara shahaba'u mai tsananin fari mai tsananin haske ko da take fara kal dahamathum tallullube su min muhuliha daga rashin ruwanta daga farinta shine lokacin da aka roki Annabi sallallahu alaihi wasallama fari ya kai fari manzo Allah ya yi ruwa lokacin da ya addu'a aka zuba ruwa sai da aka yi sati ana zuba ruwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ga abici ya bushe kasa ta koma faraqal alamun fari ya kai fari kiya shine ma'anar shahaba'u to manzo Allah ya yi addu'a sai aka shayar da mutane to ne ya kamata mu tsaya Allah ya dinga ɗibar abubuwan a hankali a hankali ko na ina son a fahimta kuma a haddace kullum muna magana a haddace saboda mantuwa amin ba a harda to abubuwan daga tarihi ne kuma kalmomi ne sai abubuwa su sai ta gudu amma dai ana samu kana haddacewa a hankali ko da kullum baiti bi kake haddacewa to insha Allah zuwa na sati kaga kwana bakwai ka haddace baiti na ka haddace sha uku ko to kaga ai a hankali a hankali zuwa zuwa sai ka gama ka haddace kasi da gaba shi hadda ba zai sai ka kwasa da yawa ba kullun dai ka tsara iyaka zaga abin da kake so abin da kake so a samu harda mai kyau ke zan dai kullun tunda kun ga kullun muna da abin da muke harda dan duk za mu dawo za mu sassaka wasu za a yi harda inda akwai wanda mun sauke irin su zan tarani inda kasida ce takaitacciya da kwana biyar ga muhimma zai haddace ta harda mai kyau ya an samu muhimma haka nan ga zuhudu ga alburda ga albidimasi duk su da dan to haddace su shi zai taimaka mana mu ka duk sanna muka shiga wani inda in mun gama wannan 20 ne za mu sa tana nan tafi kun ga tana da yawa sosai tana da yawa illa ita ba ta da wahala sosai to amma kai kokari ka saba ma kanka da harda hankali a hankali kuma wannan dama shi ne karatu ta yadda wata rana ya an ce ka zo kai kana iyawa ko ba haka ba wannan shi ne makasudi amma kawai dai mu zauna mu karanta ma'ana mu tahiyar mu to ina abu ke tafiya tunda makasudi nan kowa shi ma ya dan samu abin da ya zuwa wata rana shi ma ya sanda saƙo to wannan shi ne shi kuma ta'alim ko da baka haddace shi gaba ɗaya ba kana iya tara waɗannan baitoci duka tun daga baitin da ya fara kawowa har zuwa baiti na ƙarshen littafin duka tara su sai ka haddace su sauran abin da ya shaya mata ni ko baka haddace ba an ɗauke ma an yi ma rangwame an yahe ba to Allah ya taimaka to nan za mu tsaya insha Allah sai wani sati sai mu ci gaba sannan in mun gama ta'alimi wasu duk da na so mu sa wani littafi amma sun nemi alfarma sa da'ul musalli na malam Abdullahi Gwanu wanda shi yana magana ne akan matsalolin sallah shi ma dai kasida ce ba yawa sosai bai kai bai wuce baiti 200 da wani abu ba to yana magana ne akan sahau fi salah da qada'ul fawaid kusan kamar wayannan babuka guda biyu dake cikin lawali ana muktasar to sune malam ya kara wasu abubuwa sai ya wake su to littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske da dai mun sauke shi a wasu wurare daban-daban ya kai wurare kusan hudu a Sokoto mun sauke shi da wasu dalibai nan ma mun sauke shi da wasu dalibai kusan har sau biyu to yana da matukar muhimmanci zai taimaka game da sanin warware matsaloli na sallah za ka ga mafi yawancin tambayoyin da mutanenmu ke yi sallah ne harkar aure harkar kasuwanci harkar gado to waɗanga abubuwa ya kamata a ba da muhimmanci a kansu alaƙalla kowane ɗalibi ya zan yana da kaso mai yawa ya zan duk tambayar da za a yi maka a sallah kana iya walwale ta iya gwargwado ya zan duk tambayar da za a yi maka game da aure ingancinsa ko rashin ingancinsa mutuwarsa ko rashin mutuwarsa ya zan kana iya ba da amsa haka unguwar ku a matsayinka na ɗalibi an ce ka zo ka raba gado kana iya ba haka zakka kana iya bayani sosai kwarai da gaske an gane da waɗanda abubuwa su muke ƙoƙarin mu ga cewa dai mun san su kwarai da gaske shi haka kasuwanci na gaya muku akwai kifayatul awam na malam Abdullahi Gwandu shi bai ma kai baiti 100 ba baiti 92 ne wanda shi ma kwana biyar ga muhimma yana haddace shi to ya yi gamsasshen bayani game da abin da ya shafi matsaloli na kasuwanci wanda in mun karanta shi to insha Allah zai ishe mu shi ma yana nan saboda haka akwai dai abubuwa gaba da yawa duk da nayi sunan karatun ya zanna luka dai yafi amma ba laifi kuma ana iya hadawa da wasu abubuwa saboda in mun zado al-musallim ba cin muzayi dogon lokaci duk da surare yana buƙatar sharhi da sauransu to wannan kowa ya kokari ya nemo shi kamin a gama ta'alimi ana gama ta'alimi mubasharatan za a dora da shi don ka a zo a fara ka ci ba ka da shi ka je kasuwa ana samu bai wuce 200 zuwa 300 ko 400 ba zai kai 500 ba da'ul musallim wani to wannan ba mu kai gare ba tukuna kifayatul awam fil buyu'i kifayatul awam fil buyu'i amma ba laifi wanda ya samu dama yana sayan abi ne ya aji amma dai za mu sashi nan gaba insha Allah duk matsaloli na ka za ka ji abubuwa kwata filla game da abin da ya sha tunda ko baka kasuwanci yana yiwuwa ka samu fatawa ko makasudi dai zan matsayinka na ɗalibin ilimi duk fatawar da za a zo ma da ita kana iya walwaleta shi ma rabon gado za mu samu akwai littattafai da dama da yake shawarwari musa ko dai ar-rahabiyya ko kuma ar-rasmukiyya ko dai littafi da ake kira ar-rasmukiyya shi ma na ilimin gado sannan akwai tafsiratul nazari shi ma waƙe ne yana nan to insha Allah ɗaya daga cikin shi daga cikin waɗannan littattafan guda uku za mu yi ƙoƙari mu kalli wanda za mu sa haka akwai littafin da ɗan Ishaqa ya rubuta shi ma akan rabon gado ne mai suna Sulamul Ghawamid ne fi ilmil fara'id to guda huɗu dai ne zan dubi wanda ya yi sauƙi-sauƙi sai a fara da shi kowane janibi dai musamman abubuwan da ke yawan aukuwa to za mu ga cewa mun ɗan samu abin da an ka taɓa ya zan ko ina an ka taɓa ga kana iya magana kar a ce nan kana magana amma can kurma haki ko can bebe kake to babu ba mu fatar haka insha Allah a hankali an samu lokaci to duk wanda abubuwa cikin ganin da za a samu shekara duk wanda littattafan za a karance su inda za mu samu shekara guda babu abin da muke yi sai karatu to amma wannan shi addu'a Allah ina jin tsoron karatun shi yanki an jaye hutu kaga abubuwa sun lalace kuma to saboda haka mu dai kokari mu dan hizgi abinda muka hizga shi tauhidi tunda muna da alfiya ba mu da matsala kunga ko ina an taba kuma muna karatun hadisi iya gurgudu to wa'anga dai su ne adda muhimmanci dalibi mai karatu ya fara da su daga baya za a shigo da shi ma musalawul hadisi yana kan tsari akwai manzumatul baikuniya al-manzumatul baikuniya akwai misbahur rawi na malam abdullahi gondo yana shi ba waƙe ne to su ake farawa da su ga dalibi haka musalawul hadisi akwai nazmul waraqat shi ma akan fara da shi har zuwa mutum ya fada alfiyatul usul na malam abdullahi gondo to duk waɗanda yana cikin tsare-tsare don na yi waɗanda bayanai ne don kusan akwai aiki gaban sani akwai abubuwa ƙasa ita luga kuma an kama ke ne sannan mun rubuta littattafai har zuwa makamayen Allah ya saba mu tafi suna nan tafi insha Allah akwai su daliya suna nan ba sa ba ashiriya tana nan ba sa ba ko yau akwai ɗan duraidu ba mu sa shi ba yana nan shiriniya ita ma ba a sa ba ita ma tana nan tana jira akwai shu'ara su duk suna nan duk waɗanda wajibi ne ga ɗalibi a ce ya san su to Allah ya taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته